الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم برسالك سادوا أولا مسألة من البركة أيو ترك وقت رمضان hijira 1445 wanda ya daidai da shakara ga watan 3 miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alqur'ani mai girma a darajar wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin wadanda zai yanta a wannan wata mai albarka. Amin. Ubangiji Allah ya gafarta kurakunanmu. Amin. Allah ta'ala ya yafe mana zunubanmu, kamar kullum muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mahaifanmu. Allah ta'ala ya ji kansu da gafara, waɗanda suke da rai cikinsu kuma Allah Ubangiji ya tsawaita mana kwanansu, waɗanda ba su da lafiya cikinsu Allah ta'ala ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya kuma Allah Ubangiji ya ƙara inganta lafiyarsu, Allah Ubangiji ya sa su cika da imani. Haka da muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Duk waɗanda suke da buƙatu na alkhairi, Allah ta'ala ya biya musu buƙatu. Akwai iyaye da suke da buƙatu na alkhairi dangane da ‘ya’yansu, Allah Ubangiji ya biya musu wannan buƙatu. Akwai kuma ‘ya’ya ma da suke da buƙatu na alheri dangane da iyayensu, su ma Allah ya biya kowa buƙatar ta. Allah ta'ala ya raba mu da dukkan sharri, ya sada mu da dukkan alheri. Muna karatu cikin suratul Fussilat, za mu tashi aya ta 30 ne? To, 30. Amma kafin nan wannan ya yi tambaya, ina ga kuma kuski da za a iya tattaunawa a kan tamatin kafin mu fara karatu. Wato, yana tambaya ne, sai kuma na fi ganin kamar yana so a dai yi nasiha ne. Ya ce wani mutum ne suke zaune da shi, amma wannan mutumin baya son gaskiya, ga yi da mutane, ga sharri, ga yana so ya ji wani abin mutum ya dinga ba da labari, ga shi da iya gaba, don har alfahari yake yi da iya gabarsa, gaba ya so ya ga wani yana ibada. Wannan ma abin tsokana ne a wajensa, wato idan mutum yana yawan ibada, shi wani abin tsokana ne a wajensa. Sai ya rinka cewa wani ai ya yi taban muzuru, wato irin taban nan na sallah, shi ne ya ce wala wannan ya hukuncin wannan bawan Allah. To kaga wannan ba hukunci yake bukata ba, ko sai dai a yi masa nasiha, don wannan duka ai ba sai an ma yi tambaya ba, kowa ya san wannan ai ba abu bane mai kyau. To shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanin da yanku ba zai taɓa cika ba har sai mutum ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa. To duka wannan idan ka ɗauka, za ga izgili ne da cin mutunci da sauransu, kuma babu wanda zai so a yi masa izgili a ci mutuncinsa. Kuma ma yau da gobe ta nuna mana masu irin wannan, to su kuma da an ɗan musu kaɗan sun fi samun tashin hankali. amma mutun zai dage ta gaya mutane magana ya ta musu rashin hankali shi kuma da an samu ne ya dan masa rashin hankali sau dai sai hankalin sai tashi amma dai gaskiyar magana duka waɗannan ba halaye bane masu kyau halaye ne masu hatsari kwarai da gaske gaba ba ta da amfani ko kadan duka mun sani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada ranan alhamis Allah ubangiji yana ana kai masa duka ayyukan sati Allah ta'ala yakan yafe wa kowa amma ba wanda waɗanda suke gaba guda to kaga a ce kuma shi gabar da Allah ta'ala baya so kuma shi har alfahari ma yake da ita kaga akwai hatsari sosai sannan babu ruwanka da wanda yake yawan ibada da zai yi kyau ma da sai ka rika yi masa addu'a Allah ta'ala ya kirkata niyyarsa Allah ya karba yakinsa kuma da kana da wayo ma da sai kake burin kai ma da ma Allah ta'ala ya baka dama kake irin wannan ibada to sai kaga Allah ta'ala kai watakila baka yin ba ma sai Allah ubangiji ya baka lada duba da hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa mutane hudu ne kawai a duniya na farko shine mutumin kirki wanda Allah ta'ala ya ba dukiya kuma yake sarrafa ta yadda Allah ubangiji yake so wannan yana da lada a wurin Allah na biyu bai da dukiyar amma dai shi kullun burinsa da fatansa shine shi ma Allah ta'ala ya ba shi dukiya zai kyautata yayi abinda Allah ta'ala yake so kamar yadda wani yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan su daya kaga shi bai mai aikin ba amma niyyarsa kikkiawar niyyarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta bashi ladan irin wannan mutum da uku shine mutumin da yake da kudi kuma yake fantamawa ba yadda Allah ta'ala yake so ba kaga wannan za a bashi alaki za a rubuta masa zunubi to na hudu kuma shine wanda bai da kudin amma shi burinsa shine shi ma da ma ya samu kudi ya fantama kamar yadda wani yake fantamawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka zunubin su iri ɗaya ne to kaga inda yana da wayo in yana tare da masu ibada da sai ke fatan shi ma da ma a ce yana da wannan dan Allah ta'ala ya bashi amma idan yayi izgiri idan kai wa mutum izgiri dan yana ibada wannan babu abin da zai rage shi ba abin da zai rage shi hasali ma daukaka Allah ubangiji zai kara masa to sannan sa ido da neman labarin aibin mutum wannan sifa ce ta munafikai sifa ce ta munafikai Sheikh Usman dan fodiyo yana faɗa yana cewa almu'minu yattabi'u al'azab wal munafiqu yattabi'u al'uyub mu'mini shi ko da yaushe uzuri yake nema ya za a yi ma uzuri kar ya ma kama ka da laifi shi kuma munafiki kawai aibi kawai yake nema aibi kawai ina inda aibi yake ya samu kaga wannan duka halayen gaba ɗaya marasa kyau so gaskiyar magana wanda yake da irin wannan kamata yayi ya daina kuma waɗanda suke tare da shi ya kamata su isa masa nasiha idan an ga kamar ba zai karɓi nasihar ba ai ba dole bane zama da shi sai mutum ya canja wasu waɗanda su zauna tare kuma su samu salama don me zaka zauna da mutumin da kullun zai ke bata maka kuma ba aka kama kafarka aka hada da tasa aka daure ba kuma inna ardi wasi'atu kasa tana da fadi in majalisa ce majalisu suna nan da yawa kuma duk majalisar da kaje karbar ka zai kaga sai ka duba wata majalisar masu san mutanen kirki kawai kaje kai zaman ka nan idan ya damu da kai ya tambaye ka kace kana mun kaza kana mun kaza duk bana so na ga ma kuma bana so kuma wannan halayyar da kake yi duka ba halayyar musulunci bace ba dabi'a bace mai kyau wataƙila haka din shine zai sa ya gane Allah ubangiji ya gane da ku a yau din mun tashi da rashi na malam hudu kafinta Allah ubangiji ya gafarta masa mutum ne mai neman na kansa kuma sannan ya koya wa mutane da yawa sana'ar nan ta kafintanci kuma yanzu suna nan suna ta amfana da ita so muna roƙon Allah Ubangiji ya sa wannan a cikin ladan sa dan dama shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa au ilmun intafa'u bi ko ka koyar da wani ilimi da za ka amfana da shi kaga idan ka je wurin dazun zaka ga duk waɗanda ya koyawa aikin duk suna nan kowanne ya zo kaga akwai abin to Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta musu da sauran duk waɗanda suka rasu waɗanda ba mu sani ba da waɗanda muka sani duk Allah Ubangiji ya gafarta wa duk wanda ya rasu mu kuma Allah Ubangiji ya sa wa rayuwar mu albarka ya sa mu gama da duniya nan lafiya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
نعم الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ويفك كاور مغنى بمن دعا إلى الله سمد وندي كرا زواج الله وعمل صالحا كما يأكت أيكي نجري wa kala innani minal muslimin kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmai wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wato kyawawan ayyuka ba za su taba daidaita da munanan ayyuka ba idfa billati hiya ahsan ka turi munanan dabi'a da kyakkyawan hali fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu sai nan da nan kaga wanda gaba ce take tsakaninka da shi ya zama ka annahu waliyun hamim ya zama kamar aboki na kudda kud to wadannan ayoyi ne wadanda malam ya karanta mana farkon su cikin su Allah Ubangiji yana fadar halayen wasu halaye daga cikin halayen masu kira zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma Allah Ubangiji yana yaba musu sa'annan a cikin waɗannan ayoyi da malam ya karanta Allah ta'ala yana faɗar wasu dabi'u waɗanda idan mutum ya tasirinci da su wato za a wayi gari ma bai da abokin gaba kowa da wanda yake sansa da wanda baya sansa ma daga baya kowa ma zai zo ya zama yana kaunarsa sai dai kawai akwai kiyayya ta babu gaira babu dalili wanda shi kawai haka Allah ta'ala ya shi baya kaunarka to shi wannan da zaka masa kuma baya da zai zo ya zama yana san to a wannan wanda dai wanda yake ganin kamar ka bata masa ne yasa baya kaunarka to idan zaka sifatu da waɗannan halayen da zamu ji a cikin wannan ayar to insha Allah nan da nan zai zama abokinka zai zama kamar wani masoyinka na kudda kud Allah Ubangiji ya ce wa man ahsanu qawlan waye yafi kyakkyawar magana kun ga anan ahsan ismu tafdhil ne wato mafi kyau waye yafi mafi kyan magana wannan yana nuna cewa hatta a ayyuka akwai mai kyau akwai mafi kyau mun gane ko za ka samu a cikin ayyukan da ake na ibada dole akwai waɗanda sun fi kyau amma ta fuskar nau'i ko ta fuskar hai'a ko kuma ta fuskar yadda yanayinsu suke su ibadojin za ka samu wasu sun fi wasu kima sun fi kyau an fahimci wannan yanzu kaga sallah malamai suka ce ta fi azumi azumi kuma ya fi zakka zakka kuma ta fi aikin hajji su
su duka kuma gabaki dai kalmar shahada duka tafi su mun gane kaga ahsanke to wannan ta fuskar yadda tsarin su yake kenan idan ka dauki nau'i na irin ibadar to zaka iya ganin yanzu wanda zai zo shi yayi a ce ya rika nafila kawai tunda akai sallar azhar yake nafila har akai la'asar yana nafila akai magriba ya kama nafila har isha'i yana nafila to rawatib da za a yi wannan guda 10 abin din nan simfiyon mun bayyana mutum ya yi sallar azhar ya wadannan sallolin na farilla sun fiye kwane na sallah mun bayyana mutum ya yi wuturi shafa'i da wuturi shi ne afzal sama da tahajjud wanda yake mutsalaki mun bayyana wannan to sannan idan da mutum zai zo shi ya yi sallah zai yi ta da tadabburi da cikakken ruku'i da nutsuwa da komai da kuma wani wanda zai zo ya yi ta ya zo da komai na wajibi amma shi babu dogon karatu babu kaza a ciki kaga shi ma wannan ba za a hada su ba dole wancan ya fi wannan mun gane to haka ake da fifiko sosai a tsakankanin su kansu ayyukan kirki sannan wani lokaci kuma su kansu waɗanda za su yi ibadar ana samun fifiko domin kun san ita kanta ibada tana ƙara samun fifiko dangane da wanda zai yi ta an fahimta hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tasubbu ashabi kada ku rika zagin sahabbaina saboda inda ɗayan ku zai bada dutsen Uhud na zinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ba zai kai mudu ɗaya da suka ɗauka suka bayar ba kai ko rubin mudu ma in suka bayar ba zai bayar ba kaga aikin ɗaya ne shine bayarwa ko to amma su sun fi ka daraja sun fi ka kima shi yasa ibadar su tafi taka ko a gurin Allah ta'ala to har yanzu wannan fifikon ma akwai shi a cikin mu mun fahimta yawa idan mutum ya fika kusanci da Allah ta'ala to yar ibada kadan zai yi sai ya samu lada mai yawa a gurin Allah ubangiji kai kuma idan baka kai shi daraja ba sai kai tayi amma ba kamo shi ba kaga dai so ake ka samu dama da kai ma za ka samu kusanci sosai daga Allah ta'ala ta yadda kai ma za ka yi yar ibada kadan kuma ka samu lada mai yawa a gurin Allah ta'ala to waman ahsanu qawlan waye yafi kyawun magana mimman da'a ila Allah sama da wanda ya kira zuwa ga Allah ta'ala wa amila salihan kuma ya aikata aikin kirki aiki na gani wa qala innani minal muslimin kuma ya ce lalle ni ina daga cikin musulmai wannan ayar Allah ta'ala a cikinta yana gaya mana cewa babu wanda ya kai wanda ya siffatu da waɗannan siffofin guda uku kyan magana wanda zai yi kira zuwa ga Allah mun gane ya yi kira zuwa ga Allah ta'ala sannan ya aikata aiki na gari sannan kuma ya ce innani minal muslimina wato ya ce ni ina daga cikin musulmai shi kira zuwa ga Allah shine ka kirawo mutane zuwa ga tauhidi ka kirawo mutane zuwa ga shari'a ka kirawo su zuwa ga aikin kirki shine da'a ila Allah wasu daga cikin malaman tafsiri suna fassara da'a ila Allah da'a ila tauhid wasu kuma suna fassara shi da abin da ya fi wannan faɗi sosai amma dai aya ce da take amma wadda abin da ake kira zuwa ga Allah Ubangiji shine ka kira mutane zuwa ga addinin Allah ta'ala ka yi musu wa'azi ka kirawo su zuwa ga Allah ta'ala to kaga tunda an ce zuwa ga Allah akwai buƙatar ikhlasi ya zama dan Allah kake kiran nasu ya zama dan Allah ake kiran mutanen ba wai ana kiran su bane mutum zai zo shi ya yi wa'azi zai zo ya yi nasiha zai zo ya yi kaza amma asali ba dan Allah yake yi ba sai dan ya samu wani matsayi a cikin mutanen to kaga wannan ba dan Allah ta'ala yake yi ba saboda haka maganganun sa ba za su zama ahsan ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya mun fahimci wannan a wanda yake yi dan Allah kawai wanda yake da ikhlasi zai danda wani zai ce to aini ina ta kiran mutane ne saboda su fita daga cikin jahilci su gyaru su yi kaza to wannan zai sa a ce kai ba dan Allah ba a kai dan Allah dan dama ai in ka zo kana kiran mutane su zo su bi su zama mutanen kirki ai dama dalilin da yasa kina ake yin kira mun gane to din gane da da'awa wasu suna tambaya kuma abin ya kan zo wasu a cikin zuciya cewa mutum zai iya shagala da wa'azi da nasiha ya bar neman ilimi saboda wani zai ke ganin in ya ce zai yi wa'azi ta ba shi da lokacin kuma da zai nemi ilimi wani kuma zai ce ai mu yanzu neman ilimi muke don haka har yanzu shi yana ganin shi ba malami bane shi bai kai matsayin yayi kira zuwa ga Allah ta'ala to irin wannan shubha ce da ya kamata a ce kowa ya sani shi ba zai yi wato kiran mutane zuwa ga Allah da ya yi musu nasiha da yin wa'azi da karantar da mutane ba abu bane da zaka fara shi tun daga sallar asuba har bayan sallar isha ai ba haka ake ko kuma a duniya ba mu samu labarin wanda yake yin haka ba na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin haka sau daya tun daga sallar asuba ya fara musu wa'azi har azhar aka tsaya aka yi sallah ya tashi ya ci gaba har la'asar ya ci gaba yana ta wa'azi har magariba sahabi ya ce duk abin da zai faru a duniyan nan har tashin alkiyama sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wanda ya haddace ya haddace wanda bai haddace ba bai haddace ba to amma kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallama a sau ɗaya ne irin wannan mun gane amma magana ce ta zaka yi wa'azi kuma zaka nemi karatu mun fahimci wannan ba wai dan an ce kawai kai zo kai wa'azi ko kai nasiha shikenan kawai ka dauka cewa tuturke ka shiga cikin yin wa'azi kenan babu kakkautawa akwai kasashen da gaskiya suke yin haka za ga mutum yana tafi yana ta wa'azi duk inda ya je zai wa'azi duk inda ya je zai wa'azi amma mu a nan ba mu kai ga wannan matsayin ba tukuna idan ma ka ce kai kawai duk wanda ka gani sai ka masa wa'azi to kuma sai ka zama wani abin kallo ko ka zama wani abin yi wa izgili inda kun ga wani ibada ma ake yana yin izgili barantana kai kuma ka zama fazakir an ga zama fazakir kuma an samu matsala na farko kenan na biyu amma a sani cewa shi kuma wa'azi da karantarwa da nasiha da kira zuwa ga Allah ta'ala baya yiwuwa dole ne sai da ilimi idan aka bar mutane babu wa'azantarwa mutane za su fada cikin hatsari to amma in aka kirawo su kuma ba tare da ilimi ba so wannan din kuma ya fi hatsari din duk wanda zai yi wa'azi zai karantar zai yi kira zuwa ga Allah ta'ala ba da ilimi ba to zai zama yana yi ne da kishi mun fahimta da kuma san alheri da haka waɗannan su ne za su ke juya shi to in ko waɗannan su ne kaɗai suke tafiya da kai a matsayinka na wanda yake wa'azi ko yake karantarwa ko yake nasiha to za ka ga sai ka je kana haramta halaka ma saboda kawai kai a tunaninka kana ganin ba daidai ba ne ko ka rika yin wasu abubuwa waɗanda kawai kishi ne zai ja ka kawai kana yin su mun fahimci wannan to don haka za ka iya neman ilimi a awa biyu ka yi nasiha ta minti 30 mun gane kuma yana iya haduwa ka yi karatu kana neman karatu kuma kana yin wa'azi wannan na sha faɗa har akan mambari cewa masu wa'azi sun yi karanci a cikin al'umma masu tashi su yi nasiha sun yi karanci matuƙar gaske ba a ce dole sai mutum ya zama ƙaton malami sannan zai fara wa'azi ba in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ɗaya ka sani to ka kira wani gobe ma kuma ka kira wani jibi ka kira wannan ayar kwaya ɗaya sannan kuma kana ƙara neman ilimi har ila yau
mun fahimta shi al'amarin ilimin yana da yan wahala kuma tana iya yiwa ba wanda zai sa mutane akan hanya ne shine dalilin da yasa abin yake da wahala amma abu ne mai sauki wanda in ka bi hanyar in ka bi tafarkin da za a samu ilimin Allah ubangiji zai baka ilimi mun fahimta to amma idan ka ce wai shi ma kansa ciwa-ciwa zaka masa ilimin ko zare daidai zaka ce wai ilimi to gaskiyar magana zaka zo kana damalmala al'amura ko irin masu karatu a sunna TV din mun gane shi ba zai zo ya zo na gaban malami a shi yafi karfin ya zo na gaban malami amma zai je kunna sunna TV yayi ta ganin malamai suna ta maganganu kallon sunna TV abu ne mai kyau mun fahimta ai da kaje ka kalli arewa 24 gwara kai ta kallon sunna TV amma ka sani cewa duk abin da zaka ji wannan abin ka dauke shi a matsayin wani abu ne na ƙara wa juna ilimi don ba ka isa ka tambayi malamin ba idan yayi ba daidai ba ko in ya faɗo wata magana da baka gane ba baka daidai zaka tambaye shi mun fahimta amma in ka zo ka zauna a gaban malami to yanzu kana da abubuwa da yawan gaske na falala wanda ka samu ka raba kanka da girman kai mun fahimci wannan sannan kuma yanzu ka san cewa karatu ka zo dauka abinda ka ganshi ko a wayan nan aka karanta abu yana da saurin tafiya daga cikin kwakwalwa amma wanda ka bude takarda ka karanta sosai za ka ga yafi zama a kanka to tsarin da malamai suka bayar shine tsarin yana da tsayi sosai amma dai in muka takaita shi malamai suka ce idan ka tashi neman ilimi ka fara da 40 nawawi ka haddace shi mun gane kaga wannan bangaren hadisi kenan da suluki sai ka haddace 40 nawawi a bangaren fiqhu sai ka je ka haddace umdatul ahkam mun fahimta hadisai ne waɗanda suke ka inganci sannan ba su da tsayi kuma kana zaune ba abin da kake kuma ana ce maka dalibin ilimi ba ana ce maka malam ma watakila in ka ce ɗai zaka ke haddacewa kafin shekara ka gama ballantana zaka iya haddace biyu ko uku in kana ma da himma sosai kullum zaka iya haddace guda biyar mun gane to in ka gama waɗannan sai ka zo ka ɗauko riyadus salihin sai ka bita kana binta a hankali ta wannan bangaren hadisi da suluki kenan a bangaren fiqhu sai ka ɗauko bulugul maram mun fahimta to kaga kana ƙara advancing kenan kana ƙara tahowa wannan ba zai hana ka ɗauko wani babban littafi na hadisi ba ko bukhari kana binsa kawai kana ganin maganganun ma'aikiyar alaihi salatu wassalam wani ka haddace wani ka fahimta wani ka haddace wani ka fahimta ka ɗauko sunan abu daud ko ibn maja ko duk littattafan hadisi nan ba a hana ka je kuma kana bin su har ila yau mun gane amma dai inda karatunka yake shine cikin waɗannan littattafan so zai zamana kenan kana da tushe na karatun ka san hadisan ka rike su sannan kuma kowace matsala ta zo ka san ina za ka ɗora ta mun gane wannan bai hana kaiwa ka je ka karanta ka yi bincike a cikin littattafai irin su manya-manyan littattafai dai waɗanda malamai suka rubuta dangane da fatawoyi ko suka rubuta littattafai na ilimi wuri wannan babu laifi duk kana iya zuwa ka je karanta to amma ba zai ci ba za ka ce wai duk sai ka gama wannan ba sannan za ka fara kiran mutane mun fahimta saboda al'ummar suna da buƙatar masu karantarwar masu wa'azin ana da buƙata sosai ina yawan rifari kun mu cewa da lokacin da an yi sallar azhar za ka ga kowane masallaci ana wa'azi a lokacin wannan barna buya take ba ta bayyana amma daga lokacin da masallacai suka yi shiru aka daina wa'azi to sai barna kuma ta zo ta mamaye ko'ina to har yanzu in dai mutane za su koma suna wa'azantar da kansu a lungu ne a saƙo ne a masallacai ne a ko'ina ne ana yin wa'azi to shike ne insha Allah waɗannan barnonin da suke nema su gagare mu za a wayi gari duk ba sa da mun gane ayi wa'azin anguwa ayi wa'azin kaza duk waɗannan da kake gani duk suna da amfani to sannan mu sani shi kira zuwa ga Allah ta'ala ba wai ya takaitu bane kawai akan ka tashi a gaban mutane a masallaci ko a kafa ma talabijin kana ta zance mun gane ba shi kare bane wa rubutu ana iya kiran mutane da rubutu ga guraren rubutu tukanin da yawa muna da su mun gane wannan X din zaka iya dauka kai tayi rubutu ga WhatsApp ga Facebook haka ne ga Reddit ga guraren rubutu nan masu yawan gaske wanda kuma ake zuwa ana karantawa kuma ana amfana mun gane in ka zama blogger ma har kudi ma zaka riga samu kana zauna kana rubuta kana yin nasiha kana yin wa'azi kana kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala kuma ana biyan ka mun fahimci wannan sannan zaka iya kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala da aikin ka amma biyan lokuta ma aikin naka ma yafi kai matuka saboda idan mutane suka shiga rudu in mutane suka rudi to zaka ga neman waye suka yadda da shi su ga ya zai yi wannan abin sai su ma su ji shikenan mun fahimci wannan yaya wane yayi wannan abu yaya malam wane kaza yaya kaza yayi kaza to shikenan kawai mutane ba ma sai ka kira su ba kawai za su kwaikwaye ka su ci gaba da aikatawa so wannan yafi zama ma afdal mun gane to wannan shine da'a ila Allah wanda ya kira zuwa ga Allah Ubangiji Ibn Kasir yace da'a ibadallah ilaihi wanda ya kira bayan Allah ta'ala zuwa ga Allah din wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari mun sha maimaitawa cewa aiki nagari dole sai ya samu al-ikhlas wal mutaba'a idan mutum yayi abin da Allah ta'ala ya sashi amma kuma ba dan Allah ba to wannan bai da lada a gurin Allah Ubangiji haka ne idan mutum ya kirkiro wani abu wanda Allah bai sashi ba amma kuma yayi shi da ikhlasi to nan ma bai da lada mun gane in a tunda Allah ta'ala salloli biyar ya ce a masa da asuba da azhar da asar da magriba da isha'i sai kai kuma kace a'a kai kuma akwai wasu na wajibi wanda su ma wannan ka sa su sun zama wajibi bayan Allah ta'ala bai wajabta masu ba kamar yadda wasu suke wajabta shafa'i da wutir mun gane to ka dauke su a matsayin wajibi amma Allah ta'ala ba zai baka ladan wajibi dan bai saka ba mun fahimta da haka dole sai an samu ikhlasi kuma sai an samu mutaba'a ai da ma karshen ikhlasi shine kai abin da aka saka kawai kuma kai dan wanda ya saka ba za ka yi dan wani ba wanda ba wanda ya saka din ba wa qala innani minal muslimin kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmai wannan wasu daga cikin malamai sun ce wato ba sai mutun ya fada da baki ba wato aikin sa ya nuna cewa shi da gaske shi musulmi ne mun gane yawa kamar yadda za a ce wannan shine qaulul malik hada qaulu malik ba ana nufin maganar sa bace da baki ana nufin mazhabin sa ba ce hada qaulu shafi'i ba hada qaulu abu hanifa ko hada qaulu ahmad mun gane abinda ake nufi ba wai maganar su bace da baki a wannan shine mazhabin su shine tsarin su da suke bin Allah ta'ala da shi to amma malamai suka ce a'a haka din ma yana ciki tunda dama muna da kaida da muke yawan maimaitawa cewa idan aka samu ma'ana ta an samu aya an samu ma'anoni sama da daya ko biyu kuma amma ba sa cin karo da juna duka sai a hada su a tara su a cikin duka a ce haka duk wannan ma'anar ayin to haka nan zai iya zama kuma haka din ne ka iya fitowa ka gaya wa mutane ma cewa kai musulmi ne a wani gurin wani baya iya fada sai dai ɓoye ibadojinsa amma ba zai fada cewa shi musulmi ba ne yana ɓoye cewa shi musulmi yana ganin kamar cewa kamar wani ƙasƙanci ne a ce shi musulmi to a wani lokacin ka zo ka fada ma ka ce kai musulmi ne ma ba karamin jihadi ba ne amma duk da haka aikinmu shi ya fi kamata a ce ya nuna cewa kai musulmi irin ana ganin ka a aikace yadda kake ayyukanka kawai ko ba ka fada ba za a ce tabbas wannan musulmi ne duk wasu alamu da suke nuna musulunci na gaskiya da kyawawan ɗabi'u da riƙon amana da girmama na gaba da sauransu gasu nan da yawa duk a gansu tare da kai wannan kai ba sai ka ga wa mutane ba kawai za a san cewa kai musulmi ne mun gane kamar yadda dan bid'a yanzu kana ganin dan bid'a ai ba sai ya ce maka ni dan bid'a ba ne in ka ga yan fisge-fisgen da yake za ka san cewa kawai wannan dan bid'a ne ko kuma ahlus sunna ba sai ya ga maka cewa shi ahlus sunna ba ne aikin sa ne zai nuna maka kai wannan ahlus sunna ne haka nan ka ga dan shi'a in dai ka lura da kyau to za ka gano cewa wannan ɗin shi'a aikin kawai zai nuna maka cewa wane-wane kuma kamar yadda na faɗa Abdullah shi aikin ya fi kaiwa matuƙa wajen isar da saƙo sama da wannan wa'azin da zuwa zuwa ita yi da baki shi ma wa'azin da baki yana da amfani mun gane waɗanda suka kawo musulunci a musamman ƙasashenmu nan za ka ga ba wa'azi suke ta yi aikinsu ne ya yi ta jan hankalin mutane suna musulunta aikinsu kawai amana da sauransu shi yasa za ka ga da ƙasar Hausa akwai amana sosai akwai gaskiya sosai akwai girmama na gaba akwai kaza akwai kaza to wannan imperialism din da ya shigo ake an ma raba mu ba ma ake so a raba mu ba an ma raba mu da ɗabi'unmu an kawo mana wasu ɗabi'u duk a kuma ɗabi'un sun zo mana a cakuɗe za ga Bahaushe ne shi ba Bayarbe ba shi ba Ibo ba shi ba Bature ba shi ya rasa ma inda zai zama kuma ɗabi'a ma ta musulunci ta Bahaushen ma babu ita ba kwata kwata babu ita yanzu a tatu wannan in aka yi gaba dai na yi ba za a yi kuma ta cin taliya da wani waye 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 saboda kawai dai ba za a yi ba gane ko Allah ya kiyaye mu to mallam ya ce wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqulu amma lalle sai mutum ya zama shi kansa a shirye yake a karan kansa cikin abin da duk yake faɗa fa naf'uhu li nafsihi wa li ghayrihi lazimun wa muta'addun lalle lalle amfanin ya kamata ya fara samun kanka duk da zamu ga ayar ta tayi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kaga kenan zaka kirawo mutane sannan kuma ka aikata aiki na gari ba yana nufin kai baka aikata aiki na garin ba kuma kana zuciyan kana yin wa'azi ba haka ake nufi ba a da aikin ka na gari da wa'azin su zama daidai mun gane kana yi wa mutane nasiha kuma kai ma wannan nasihar tana da akwai alamunta a tare da kai wa qala innani minal muslimin wa laysa huwa minal ladina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'tunahu ba irin wadanda suke umarni da kyakkyawa bane amma su ba sa yi ko su hana munkari kuma ka gansu dumu-dumu a ciki suna aikatawa a dole ne idan mutum ya yi aiki da alkhairi kuma a ga shi ma yana amfana da wannan alkhairi idan mutum ya hana abu ya hana sharri a ga cewa shi ma ya rabu da wannan sharri sannan sai kira mutane zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala to wasu suna ganin wannan ayar wato masu kiran sallah ake nufi mun gane ko dan su ne suke cewa hayya ala salah hayya ala falah kuma da karfi suke fada ba sa jin tsoron kowa mun gane dan idan ka ga mai kiran sallah yana kiran sallah ko a ko ina ne ai ba sai ya ce maka shi musulmi bane dan dama aikin da yake na musulunci mun gane a wannan shine abin da Nana Aisha ta fada cewa ai ba wanda ake nufi da wannan ayar sai masu kiran sallah su kada yake kira da su kada yake nufi da wannan aya ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kaga shi dai kira yake zuwa ga Allah dan yana cewa hayya ala salah a zo wurin sallah ko wannan kira ne zuwa ga wa zuwa ga Allah ta'ala hayya ala al falah zuwa ga Allah ta'ala ne wa amila salihan shi kansa kiran sallar ai abu ne mai kyau aikin kirki ne mun fahimci wannan ibnu abdurrabbihi abdullahi ibn abdurrabbihi shine ya abin nan duk da cewa ita ayar makiyya ce ayar yar maka ce kamar yadda muka ji kuma kiran sallah ba a farlanta kiran sallah ba sai da aka koma madina mun fahimta sai da aka koma madina shi abdullahi ibn abdurrabbihi yayi mafarkin kiran sallah kuma taban wato an zauna saboda musulmai sun fara yawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a zauna a tattauna ya za a yi ake sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi wai suka ce a rika hura kaho Annabi ya ce wannan na majusawa ne wai suka ci a rika hura wuta wai suka ci a rika buga kalaurawa irin ta masu addinin buda buga kalaurawa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dubba za a yi ba aka tashi ba a san ya za a yi ba to shi wannan bawan Allah yana kwanciya bacci sai mafarki ya hadu da wani aka koyar da shi kiran sallah daga da safe ya zo ya gare zo garzo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani a mafarki da sauransu wanda har malame suke cewa ana iya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayi ta hanyar mafarkin wasu daga cikin abokansa su ne sahabbansa idan suka yi mafarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya adaptin wannan mafarkin sai ya zama shari'a mun gane ba malaika aka turo ya koya annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a wani ne ya yi mafarki kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan mafarki kaga da ba wahayi bane da ba zai tabbatar da shi ba mun fahimci wannan shi a gurin sa mafarki ne amma a gurin maki alaihi salatu wasalam wahayi to sai zamana bai da murya sosai don kiran sallah ana son a samu wanda yake sayyitan mai murya sosai to sai aka ce koya Bilal sai koya Bilal saboda Bilal yana da murya sosai mun fahimta to daga nan ne aka samu kiran sallah to kaga ba surar ta sauka a Makka kiran sallah kuma ya zo a Madina amma kuma dai in ka kalli ayar zaka ga mai kiran sallah gaskiya yana cikin wannan ayar dan yana kira zuwa ga Allah ta'ala kuma yana fada bilisanil hal da maqal cewa shi ba musulmi ne sannan shi kansa kiran sallar aikin kirki ne domin Allah ubangiji zai biya masu kiran sallar ranar alkiyama an ce su ne aqwalun nas a anaka yawmal kiyama sun fi kowa wato tsawon wuya ranar alkiyama mun gane kuma ma har ana ta tattauna cewa wai tsakanin mai kiran sallah da liman wane ne ya fi falala kuma kamar hujjojin cewa masu kiran sallah nan sun fi falala gaskiya suna da yawa kawai matsala ɗaya ce annabi bai taɓa kiran sallah ba shi limanci kawai yake kaga ba annabi sallallahu ba zai yi wanda yake mafdul ba kullun annabi afdal yake mun gane kamar dai a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi kowa dogon wuya dalili shi ne inda dogon wuya zai musu amfani don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gumi zai kama mutane idan sawo wasu gwiwa wasu madaurar da zuge wasu kirji wasu ma har sai suna daddage to kaga tashin hankalin da ya shiga wannan ranar banda masu kiran sallah saboda su aqwalun nas na qara yawmal qiyamah sannan kuma in suka kira sallah duk wanda ya ji da mutum da aljan da gini da koma mai in ya ji zai musu shaida na ranar alkiyama kaga za su samu mai shaida da yawa a tare da su na ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san alkhairin da yake cikin kiran sallah da sahun farko to da kowace sallah sai an yi ƙuri'a kafin a samu wanda zai yi mun fahimta kuma duk wanda ya zo ya musulunta tawaga da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu liman a cikin ku kuma a samu ladan wanda zai rika yi fi sabilillah ba sai an biya shi kuɗi ba malamai suka ce in ta kama ma a biya liman kuɗin ake dan bashi allowance wannan duk ba laifi bane abu ne mai kyau dan ba yadda za a ce rayuwarsa kawai tana masallaci shi baya komai sai kira muku sallah amma kuma shi ba wani abu da ake bashi mun gane to wallahu ta'ala alam to sai Allah ubangiji ya ce فإذا الذي بينك لا لا لا, لا تستوي الحسنة ولا السيئة أو لا تستوي الحسنة ولا السيئة واتو مولا نعيكي كاوا ونعيكا بلاس يدي دي دمولا نعيكا وانا اي تنا دم ألوني تنا دفسر أقول أبيو مسمى ديدي نقول واتو لا تستوي الحسنات la tastawi alhasanatu yana nufin su kansu hasana din ba ɗaya suke ba wata tafi wata mun gane wala sayyi'a sannan su kansu munanan ayyukan ba daraja ɗaya gare su ba wani mummunan aikin ya fi wani kamar ɗazu mun ba da misali ai ko cewa idan ka yi farilla ai ya fi ka yi nafila in ka yi nafila wadda take sunna mu'akkada ya fi ka je ka yi mutsalaka mun gane saboda haka akwai tafazul tsakanin su wannan al'irabance idan ka dauke shi haka sai ya zama na lam din nan muakkada ce amma akwai wanda suke ganin lam wala sayya'a kamar lam ce wanda take za'ida sai su ce abinda kawai ake nufi shine wato kyakkyawa ba zai taba zama daidai da mummuna ba kyakkyawa ba zai taba zama daidai da mummuna ba la tastawi alhasanatu wala sayya'a to ai in ka kula sai kaga dama ai kyakkyawa bai kama da mummuna ba ko taban dama abu mai kyau ai bai kama da wanda yake bashi da kyau ko ba haushi ma yana cewa kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ma ya sani amma tunda malamai sun bada wannan fasara kuma tana nan abin da a cikin littattafai wanda ya bi zai gani ba kuma sai kai nisa ba cikin 'yan littattafan da suke kusa da kai duk zaka gani da yawa sun tafi akan haka cewa kyakkyawa ba zai taba zama daidai da mummuna ba daga cikin dalilin da suke faɗa shi ne idfa billati hiya ahsan ka kore ka tunguje mummuna da abin da yake da hali wanda yake mafi kyau to anan ma ana iya cewa a in dai mummuna ne to kuma ya za a ce a kore da mafi kyau mun fahimta mummuna kuma a kore shi da wanda yake mafi kyau za ka kamar babu muqabala kamar babu muqabala amma malamai suka ce haka din ma zai yi za a iya yanzu kamar da yake cewa ashabul jannati yawma idin ahsanu mustaqarran wa ahsanu makila ko ra'ayin alkiyama a ranar da za a shiga alkiyama wato sun fi kowa kyakkyawan guri da kuma kyakkyawan gurin baccin rana shine makilan kaga yan wuta ba su da wannan gurinsu ba mai kyau ba ne sannan kuma babu wani baccin rana da dan wuta zai ina yake da lokacin yin baccin rana dan aljanna shine zai yi baccin rana ya huta kafin ma a gama hisabi wasu har sun shiga aljanna sun har sun yi baccin rana kaga amma babu daidaito tsakanin su amma kuma yace ahsanu makilan yazo da siga to tabdil ahsan to dan haka dai duka ma'anonin guda biyu su ma'anan gurin za su iya shiga duk za su iya shiga cikin ma'anar wannan aya kuma na san ba za mu sake manta ka'idar mu ba ko cewa idan aka samu ma'anoni da yawa waɗanda ba sa cin karo da juna duka za a iya dunkula sa shi a cikin aya babu wani laifi saboda ayar nan amma ce da haka masu kiran sallah sun shiga wancan ayar waɗanda ma ba masu kiran sallah ba sun shiga wancan ayar akwai waɗanda suke ganin ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kada yake nufi a wancan ayar sannan wasu kuma sun shigo da wasu kamar ibnu kasir rahimahullah yace wannan aya amma fil mu'azzinin wa fi ghayrihim da masu kiran sallah da wanda ma masu kiran sallah ba da sun shigo fa amma halu nuzul hadhihi al-aya fa innahu lam yakun al-adhan mashru'an bil kulliyya don lokacin da aka saukar da ayar ma ba a kiran sallah dan a maka ne aka saukar da surar kaga kuma kiran sallah kamar yadda muka ce sai da aka je Madina a Hasan al-Basri rahimahullah da ya karanta wannan ayar wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin qala hadha habibullah yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha waliyullah wa hadha safwatullah wa hadha khiratullah wa hadha ahabbu ahli al-ardh ila Allah kaga ba ni da wannan sifar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajaba Allah fi da'watihi ya amsa wa Allah ta'ala cikin kiransa wada'a an-nasa ila ma ahabba ma ajaba Allah fihi min da'watihi kuma ya kira mutane cikin abinda Allah ya kirawo shi ya amsa bayan Allah ya kira shi ya amsa kuma ya kira mutane wa amila salihan ya aikata aiki nagari fi ijabatihi ay a amsawar da yawa Allah ta'ala wa qala innani minal muslimin hadha kalifatullah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam to dama annabi sallama ai shine gaba daya kankat so ake a dan bubu daya da kowa ma zai iya shigowa amma dama annabi sallama ai shine ahsanu qawlan shine man da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin mun gane to wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan ka ture mummunan dabi'a billati hiya ahsan da wata dabi'ar wanda tafi ta kyau dun yadda ake ramuwa kashi uku ne idan aka maka abu karama daidai gurgurdan yadda aka ma wajza'u sayyi'atin sayyi'atun bisna in kai wannan ya halatta mun gane in ya maka iya abin da ya maka ka masa in kai wannan ya halatta baka saba Allah ta'ala in ya zagi ubanka ka zagi ubansa dan ubanka bai fi ubansa ba ko dan ubansa bai fi ubanka ba yana ita cewa ka da yara suke ko kowa ya zagi ubanka ka zagi ubansa dan ubansa bai fi ubanka komai ba kaga wannan adalci kenan in ya mare ka mari daya ka masa mari daya wannan ya halatta mun bayyana ya halatta sai dai akwai wanda ya fi shi shine Hassan ya maka mummuna kai kuma ka biyo shi da mai kyau shi ma wannan ya halatta sai dai wanda aka fi so shine ka zo da Ahsan ya maka mummuna kai kuma ka zo da Ahsan wanda ya fi kyau mun gane wanda ya fi kyau ka masa abin da ya fi kyau Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare ja gare shi yana cewa ma aqaba man asallaha fika bimithli an tuti Allah fihi idan mutun ya maka ba daidai ba babu wata uquba da zaka masa inda ya saba Allah ta'ala akan ka yama ba daidai ba ya ci mutuncinka Allah ya ce kar a ci mutuncinka amma yazo ya ci mutuncinka to kai babu uqubar da zaka masa in banda ka kwatanta umarnin Allah ta'ala akan sa wato yama ba daidai ba Allah ya ce kar ya maka ba daidai ba amma yama to kai ma Allah ya ce kar ka masa ba daidai ba to abinda zaka masa ka gama da shi shine kai ka ba Allah ta'ala akan sa kar ka saba Allah ta'ala akan sa shine kai hakuri ka manta da shi shine ahsan idan ya maka fishi sai ka hakura kai hakuri kar ka ce ni ma barin masa fishi mun gane ahsan shine kai ka hakura yayi tafi yin fishin da kuma ne da ka gani shi kace assalamu alaikum ga wata malam barka da barka shikenan magana ta wuce ba fa abin da zai faru mun gane idan ya maka wauta aljahl to kai kuma sai ka yi alhilm malamai sai ka ce suka ce sai ka alhilm alhilm shine juriya ya maka wauta ya maka hauka sai ka jure ka tsane shi mun gane akwai hauka ta akwai jahl na rashin ilimi ya zo ya maka wani abu wanda yake babu ilimi a cikin sa to kaga wannan muqabalinsa shine ilimi ka zo masa da abin da yake ilimi ya yi amfani da wani abu wanda ba ilimi bane yayi ba daidai ba to sai ka zo masa da ilimin da yake mai kyau sai ka nuna masa ga yadda abin yake ko kai kai amfani da wannan ilimin kai treatment din sa mun gane amma akwai aljahl na wauta wanda zai zo ya maka wauta ina ga kowa ya san wauta ko wanda zai zo ya maka hauka ya maka shirme kawai kana zaune zai zo ya maka shirme ya maka hauka haka kawai to kai kuma a nan gurin sai kai abin da ake kira su da alhilm ka jure ka tsare shi amma wannan yana da wahalar gaske shi yasa zamu ga ayoyin da malam zai zo ya gaya mana Allah ta'ala yake cewa ma yulqaha illa alladhina sabaru abu ne mai wahala mutum ya maka hauka kuma kai ka masa ahsan abu ne mai wahalar gaske Allah ma ya san yana da wahala mun fahimta to idfa billati hiya ahsan ka ije wato mummunan hali da wani ya maka billati hiya ahsan da wani kikkiawa wanda yake shine mafi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun wannan fa ko idza din suka ce fujaiya ce fujaiya wato nan da nan babu zato babu tsammani za ka ga ya rikide ya koma ya zama masoyinka na kudda kudda to wannan idan ba Allah bane ya faɗa da sai mutun yayi taraddudi mun gane to amma Allah ne ubangiji ya faɗa shi kuma Allah ta'ala shine wanda yace duka wato zukatan bayi gabaki daya baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha shi yasa makiyinka kawai sai a waye gari ya zama ya dawo ya zama masoyinka masoyinka kuma sai ya juya zama makiyinka wannan duk ana yi kowa ya sani saboda ita zuciya jujjuyawa take mun gane a lokacin da ka farantawa wani a lokacin kuma zaka bata wani a lokacin kuma da ka bata wani shi kuma a lokacin wani zai ji dadi zai matso kusa da kai ai ka burge ya da to uban su irin wannan mun fahimci wannan yanzu in yanzu da ta irin bambamin nan muke yi a nan gurin to da za ka ga wasu sun zo saboda su abin da suke so ta bambami kama wannan a fata-fata da shi a kama wannan a fata-fata da shi za su amma tunda ba haka ake ba to su ba a musu daidai mun gane ko wani kuma shi ya fi so a yi ta lallabawa haka ɗin wannan dai ya fi dai sauƙi a ji a tafi a haka tunda manufar shi ne dai kawai a fahimci me ake so a ce to don haka dai in dai za ka ije za ka ture mummuna da kyakkyawa ko ka ture mummuna da mafi kyau yana da wahala amma inda za ka yi haka ɗin nan da nan wanda yake abokin gabarka wanda tsakaninku da shi gaba ce zai rikide ya zama waliyun hamim wato zai zama masoyi na kuddabut na kuddabut kaga daukan wannan halin yana da wahala kamar yadda na faɗa za mu zo mu tattauna amma dai kuma zai kawo maka waɗanda za su zauna tare da kai tsakanin Allah mun gane ko wannan littafin ko karanta 48 laws of power na Robert Greene zaka ga akwai wata law da ya faɗa cewa dole sai ka san yadda zaka yi ka rika using enemies ɗinka ka gane ba wai kowa ba zai zo maka hayaniya kai maka masa hayaniya wani lokaci sai ka nutsu in a wannan nutsuwan ne zaka san yadda zaka sarrafa shi mun gane ba wai sai ya maka hayaniya kai ma ka zo ka masa hayaniya ba duk kun tada mutanen unguwa an zo ana ta ce ai hakuri ai hakuri ya nuna duka ku gaba ki dai akwai matsala amma kai sai kai bashi ka kyale shi mutum zai maka laifi ka saka ta yasar laifi ya ma kuma kana da ikon da zaka dauki mataki akan sa amma kai ki ka dauki matakin to zai fi jin tsoron ka sama da ka dauki matakin saboda yana can yana jiran ya ga ta idan zaka shigo masa kai kuma har yanzu baka shigo masa ba to zai yi ta kokari ya ga ya maka aikin kirkin da zai mantar da kai wannan mummunan da ya maka da kama sa mun gane bai yahudi ne Robert Greene amma kuke karanta irin wannan littafin yana da fa'ida yana fa'ida zaka san yadda zaka zauna da mutane musamman kuma wannan zaka ke kara abin da yake faɗa da hadisan Maiki alaihi salatu wassalam dan bai yahudi ne zai iya wartar kai wani wajen da kai aje a samu matsala yawwa kuma na turanci ne tunda an fi son karanta turanci to da aka faizar lazi bai da kawai na hu a dawatun ka annahu wa liyul hamim na
wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghan من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
لم الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا أما بقوة أكبا وإن وانا حالم با إلا الذين صبروا سيور أن استيهاكولي وما يلقاها بقوة أكبا إتبا إلا ذو حظ عظيم سيوان ديكي دلبومي كرما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ kuma idan aka samu wani tunziri daga wajen shaidani ya tunzira ka to fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah ta'ala innahu huwa as-sami'ul 'alim lalle shi mai ji ne kuma sannan masani to wannan gobe dole sai mun zo sai mu tashi akan wannan ayin guda biyu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana malai muna addu'a akwai kungiyar dalibai musulmai MSS gobe za su fara Dora Ramadaniya a model board waccan ta hanyar Hadeja tun daga safe insha Allah har zuwa abin da ya samu so za a tattauna abubuwa masu muhimmanci maza da mata sai mu yi kokari mu kai kafa don mu fa'idantu Allah ta'ala ya sa a yi a gama lafiya
Allahumma hdina fi man hadayta
wato zo su samu Sa'idu ko Malam Shehu to
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا.